ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wadda ta yi daidai da ranar 30 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 24 a cikin tafsirin suratul Nahl wanda muke yi a wannan masallaci mai albarka na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara masa tsari da albarka. Tambaya ta farko, ya halatta bahaguwa ta yi alwala da hagu idan damar tana ba ta wahala in za ta yi alwala, ya hukuncin yake? Hukunci wajen alwala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son at-tayammum, wato farawa da dama, amma da wani farawa da dama din nan ya hada hatta inda yake zubar ruwa, hannun da yake diban ruwa hannun dama ne. Dan haka wanda take bahaguwa ba ta iya amfani da dama ta yi kokari ta koya, domin akwai mutane wanda suke wanda yake bahago ne amma da koya za ka ga ya iya hatta rubutu da hannun dama. Saboda haka ta yi kokari ta yi, amma in ba za ta iya ba to la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ya da sai Allah ya mai da hagun nata ta zamanto dama, sai hagun nata sai ya zamanto dama a wajen Allah tunda ta yi bakin kokarinta. Amma mutum baya hukunci a kansa cewar ba zai iya ba, sai ya gwada tukuna. Akwai waɗanda suke, to kaga kamar cin abinci ne, kaga mutumin da yake cin abinci da hagu, kaga wannan dole ya yi bakin kokarinsa, ya yi yaƙi da ransa, ya yi yaƙi da hannun nasa, har ya koya masa yadda zai ci da dama. Saboda hani da ya zo, akwai mutumin da yana cin abinci da hagu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ci da dama, ya ce ba zai iya ba, ya ce to ba za ka iya ba. Ya faɗa ne yana mai wato izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan hannun ya shanye, fama rafa'aha, bai iya dauka ba, da yace ba za ka iya ba, shikenan Allah ya masa ukuba saboda yanda yayi rashin ladabi da sabawa ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba gadi. To ba a so kai ma umarni na shari'u haka, duk umarni idan yazo kai bakin kokarinka ka iya, kai bakin kokarinka kai daidai, kada shedan ya ɗebe ka jin cewar kana so ka zamanto kai daban, kai ratsatsi, kowa yana yin wani abu kai kuma ka nuna kan cewa kai daban ne, kai ratsatsi ne, wannan ya ɗebe ka kanka ji kokarin kamantawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, ɗayan ku imaninsa ba zai cika ba har sai rassan ransa abinda yake so ya zamanto mai biyayya ga abinda nazo da shi. Zamanto abinda kake so da ɗabi'arka da komai naka ya zamanto mai ɗabi'a ne ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi. Wa in tuti'uhu tahtadu, haka Allah yake in kun bi shi za ku shiryu. Matan da suke sanya doguwar riga irin wadda Larabawa suke sanyawa su rufe kansu ba tare da sun sanya mayafi ba, wannan shigar take a musulunci? Idan doguwar rigar mai yalwa ce babu laifi, amma dole sai sun rufe kansu. Doguwar riga ai jiki take rufewa, amma abinda zai rufe wuya da kirji, idan doguwar rigar ba mai yalwa bace yadda za ta suturce kirjinta, to kaga kirjin ma yana buƙatar sai ta rufe shi. Amma idan doguwar rigar mai yalwa ce yadda yake zai zamanto kirjinta a suturce yake, sai ya zamanto abinda take buƙata shine ta rufe kanta da wuyanta. Shi yasa aka tambayi Ummu Salama a tusalli almar'atu fi dir'in wa khimar, mace za ta iya salla a cikin wato doguwar riga da mayafi naka? Tace idza kana dir'u sabighan yughatti zuhura qadamaiha, idan doguwar rigar mai yalwa ce tana lillibe saman wato kafarta, tana lillibe wato ta sake ta yadda har za ta rufe saman kafafunta, wato saman sawayenta, sawu nake nufi ba kafa ba. To ka wannan hadithin an rawaito shi marfu'an ma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ban ce haka yazo a yawan littafan riwayar hadith, amma as-sahih a cikin wannan shine hadisi ne mawqufi akan Ummu Salama, wato fatawatta ce ba maganar annabi sallallahu alaihi wasallam bace. To kuma ba a san wanda ya saba mata ba cikin sahabbai, dan haka sai a za a sai a rike da wannan hukunci. Dan haka wannan amsa a wannan tambayar za ta iya sawa idan doguwar rigar mai yalwa ce, idan ko ba mai yalwa bace to dole ta sanya mayafi wanda zai rufe ba kawai ya rufe kanta ba da wuyanta, har ya rufe kirjinta da bayanta, ya rufe har kirjinta da bayanta. Idan ya zamanto wanda yake zai iya matsa jikinta ne in tana tafiya, za a iya ganin sifar jikinta, domin maqsudin sifa ya zamanto ya sitirce yanda adam mace na jikinta bai bayyana, na sifar jikinta bai bayyana ba. Sannan tambaya ta biyu, idan aka tilasta ma mutum yayi inshora a ma'aikatarsa wadda ba ta musulunci ba, yaya zai yi? Sannan yaya inshora ta musulunci take? Dole ne sai ya petition, sai yayi petition, ya rubuta takarda cewa shi addininsa ya hana shi yin wannan inshora, kuma dokar kasa ta bada dama a yi inshora wadda take, ba wannan inshorar ta conventional ba, akwai ta musulunci da ake. Saboda haka yayi petition, kuma dole a duba abin nan dinsa, dole a duba. In ba ai ba, idan ma'aikatar ba ta yi ba, ya je ya samu wakilinsa dan majalisa ya gaya masa, ya je ya gaya ma wakilinsa dan majalisa, domin shi ne amfani yan majalisa, mu ne ba ma amfani da su yanda ya kamata. Sai dai a je wajensu in ana neman ragon suna, ko ana neman gudumawar yasar masai, ko makamancin wannan, wanda ko ba wani abu ake nuna musu ba da haka, illa a nuna musu kan cewa su ma su je su kamfato, dan su kamfata ma mutane. A'a, abin da yasa suka je can dan su zamanto su ne wakilan al'umma, wakilan jama'a. Abin da yake damun jama'a su magani. Shi dan majalisar yana da haƙƙin ya je wannan ma'aikata ya ce, dan me kuke ma wannan dan mazabata wannan abun? Ai, yana da haƙƙi a dokar ƙasa, tunda dokar ƙasa ta ba da dama. In ma dokar ƙasa bata ba da dama ba, ka nemi dan majalisan ka si wani abu su gyara wannan al'amarin, tunda kai ba zai yiwu ba ka rinka saba ma Allah bayan Allah ya sanya maka mafita. Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sanya masa mafita. To ga Allah ya kawo mana mafita. Kuma ita inshora ta musulunci yadda take, kamar yanda ne bayani jiya, ita ce wanda ake ce mata takafu, shine zaka bayar da gudumawa. Gudumawa ake bayarwa, ba sayan policy kake ba, contribution kake bayarwa, wato kana bada gudumawar ka ne. Wannan gudumawar ake har hadawa, in wani musiba ta same shi sai a dauke masa nauyin wannan. Kuma kudin idan aka tara su, za a je a bayar da su a wajen, wato za a je a juya su ta hanyar da shari'a ta dace. Su ga kamfanonin inshora ta yaya suke juya kudin su? Suna juya kudin su ne ta hanyar bama gwamnati bashi da ruwa, suna sayan abin da ake cewa treasury bills, the government bonds da sauransu, wato takardu wanda gwamnati suke bayarwa, wanda suke karbar kudaden mutane a hannunsu na bashi. Kuma gwamnati ba za ta iya biyan albashi ba, sai ta karbi bashi daga wajen mutane, daga wajen kamfaninnuka, da ma mutane masu hannu da shuni za su iya zuwa su sayi wannan takardar ta gwamnati wanda take a matsayin bashi ka ba ma gwamnati. Kuma gwamnati za ta rinka biyan ka a duk shekara kashi 12 zuwa kashi 13 cikin 100 a duk shekara. Saboda haka in ka sai miliyan 1 duk shekara, gwamnati za ta baka 130,000 akan a maimakon a matsayin kudin ruwa. To kamfanonin inshora wannan kudin ruwan suke tarawa, shine kudin nasu yake haɓaka, tunda sun tara kudin mutane da yawa. Ga kudin nan ba abin da suke da su, domin idan musiba bata zo ba, ba za su yi amfani da su ba. To maimakon haka sai su je su ba ma gwamnatoci bashi, suna karɓar kudin ruwa a kai, wanda da wannan kudin ruwan suke samun ribar su, suke biyan ma da wannan kudin ruwan, da kudaden da yake mutane sun bayar suke samun ribar su, suke biyan ma'aikatansu. Sannan kuma idan wani abu ya zo, abin da suke kira underwriting, a lokacin nan daga wannan suke samu, suke biya. Idan kamar an yi gobara, su biya ma mutum kudin kantinsa ko kudin gidansa ko makamancin wannan. To ta musulunci kuwa, in an tara kudaden za a aiwatar da su ne a inda ya dace da shari'a. Duk da yake har yanzu a ƙasar nan muna fama da wato hanyoyin da za a sayi jari wanda ya dace da shari'a, domin har yanzu hanyoyin sun karanta. Don haka kuma an tara kudin, hanyoyin da za a je a jujjuya su wato iyakantattu ne. Don haka kamfanonin suke da rauni. Amma a shahid, duk musulmi yana da dama ya sai inshora wadda take ta musulunci, domin dokar ƙasa ta ba da dama an kamfa waɗannan kamfanonuka kamar yadda na gaya muku. Saboda haka mutum ya zamanto mai tsoron Allah, mai tsantseni, yana ƙoƙari ya san yadda zai bi Allah a cikin dukkan harkokin rayuwarsa. fensho fensho bayanin sa zai zo wani lokaci akwai dogon bayani Allah ya da ku tuna min gobe zan yi bayani akan sa ina da kudin da sun kai nisabi sai na bayar ana juya min su ana kawo min riba to da riban nan ta taru sai na dauka gaba daya na biya bashi ban fitar da zakka a ciki ba saboda kudin ba su ishe ni na gama biyan bashin ba yanzu ana bi na wannan zakkar ne koko idan aka kawo wata riba wata ribar nan gaba zan iya ci gaba da bashin da ake bi na ne ribar ribar ba koda yaushe ake kawowa ba sai sanda ta samu wani lokaci ma sai an yi wata shida ko kuma rance zan yi na bayar da zakkar ko kuma or kudin zan karbo na diba a ciki na bayar da zakkar a taimake ni cikin tunanin me zan yi wato a wannan akwai dan kuskuren fahimta a cikin yadda ka fahimci yadda sha'anin zakkar mai dukiya take wanda ake juya masa wanda yake da dukiya ya bayar ana masa kasuwanci ana juyawa idan har dukiyar ta kai nisabi to da uwar kudin da ribar duk zai fita musu da zakka zakka ba akan riba bane akan uwar kudi da riba ne shi yasa ma malamai suka fitar da ka'ida wa haulu ribhil mali haulu aslihi wato cikar shekara na ribar dukiya shine cikar shekarar uwar kudin ba sai ka jira ribar ta shekara ba abinda ya zamanto kan cewa shine riba lokacin fitar da zakka ko ba a kawo maka riba ba wanda yake juya kudin zaka nemi yayi takdiri kace ya kaddara maka yanzu kudin ka tare da riba nawa suka zamanto a wajen sa idan aka gaya masa alal misali ka bada miliyan 1 ana juya maka kana fitar da a shekara ta kewayo cikin Ramadan kake fitar da zakka da shekara ta kewayo tun kafin lokacin da lokaci isasshe ka gaya ma wanda yake juyawa ya maka lissafi nawa ne yanzu kudin ka sai ya maka lissafi da uwar kudi da riba idan aka kaddara ko da ba za a samu ribar ba domin wani lokaci ba lalle ne a fitar da in aka ce za a riba za a iya kaddara ta ba lalle ya zamanto an fitar da kudin ba tunda watakila fitar da kudin sai an sayar da kaya to kuma sayar da kayan watakila a sayar da su a bisa faduwa to amma za a iya kaddarawa a ce a kaddara an sayar da kaya baki daya da uwar kudi da riba nawa ne aka ce alal misali ya kama ga baki daya miliyan 1,700 to kaga kana da miliyan 1,700 ya kai nisabi kuma ya shekara ko da ribar ba ta shekara ba amma tunda uwar kudi ta shekara to shekarar uwar kudi shine shekarar riba shine kaidar da malamai suka bayar shekarar uwar kudi shine shekarar riba cikar shekarar uwar kudi shine cikar shekarar riba to a lokacin nan sai ka ga nawa ake bin ka bashi idan abinda ake bin ka bashi 500,000 ne sai ka zabtare 500,000 saboda haka abinda ya saura nawa kenan miliyan 1,200,000 ya kai nisabi sai ka fitar masa da zakka abinda zaka fitar masa da zakka kenan wannan shine wato yadda tsarin yake na wanda ake juya masa kudi ba riba ake fitar masa da zakka ba har da uwar kudi kamar yadda idan kana da awaki kana da dabbobi kana da kana da shanu idan dai suka kai 30 a farkon shekara yayin da shekara ta kewayo sun kai guda 40 da haihuwa da akai kaga iyayen sun kai shekara daya amma ƴaƴan ba su shekara ba to in ka tashi fitar da zakka da nawa zaka fitar akan 30 zaka fitar ko akan 40 akan 40 domin karuwar dukiyar ka ce karuwar dukiyar ka ce shi sa'i idan yazo in yaga in ya kirga in yazo garkenka yaga yaga shanu 40 ba ruwansa da tambaya yaushe aka haife su sun shekara ko ba su shekara ba kirgawa zai 40 ya gani saboda haka 40 zai zakkar 40 zai dauka to haka zalika uwar kudi take tare da riba kamar yanda dukiyar dabbobi take tare da riba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين
kafin mu tafsiri akwai sanarwa da yake wannan bai dace ba wallahi an karanta aya kuma a kawo wannan sanarwa wai akwai mutum ya aje motar sa ya tare ma mutane matafiya number nasarawa 278 KQ da Allah ya dauke saboda mutane su samu su wuce Allah jalla wa ala yace wa idha qila lahum madha anzala rabbukum idan aka ce musu me ubangijin ku ya saukar قالوا اساطير الاولين sai su ce ƙaryace-ƙaryacen mutanen farko ne li yahmilu awzarahum kamila sun fada haka wanda ƙarshen al'amarin zai kai su ga su dauki kayayyaki su dauki nauye-nauyen zanuban su cikakku yawmal qiyamati a ranar qiyama wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm kuma su dauka daga zanuban waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba ala sa'a ma yazirun to jama'a abin nan nauyin nan da suka dauka ya mugusta a gare su damirin da Allah yace wa idha qila lahum idan aka ce musu wato su waɗanda Allah ta'ala yace qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatansu suna musu wato suna musun ilahu ilahukum ilahun wahid suna musun la ilaha illallah sun kiyarda da la ilaha illallah saboda kuma suna girman kai daga sallama ma wannan gaskiya da manzanni suka kawo to waɗanda suke wannan girman kai da musun tauhidin Allah idan aka ce musu mai ubangijin ku ya saukar suwaye masu fadar masu tambayar su sune wato baki da suke zuwa ana maganar wato kafiran Makka a lokacin da mutane suke ta tambaya dan al'adar Larabawa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana baki da suke zuwa Makka suna tambayar mutanen Makka menene abinda Allah ya saukar menene abinda Allah ya saukar sun ji labarin wani yana cewa Allah ya saukar da wahayi gare shi menene wannan wahayin da Allah da ubangijinku ya saukar to saboda haka suna da bayani da suka shirya kaga ta haka ne fa Abu Dharr yake cewa ana khamisul Islam nine na biyar din shiga addini tare da cewa Abu Dharr bai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a Madina bayan hijira ya zo ya musulunta tun farkon musulunci domin yana garin su yana kan hanya saboda haka suna jin labarin bayyanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya turo dan uwansa Makka yace ya zo ya samu masa labarin wannan mutumin da yake cewa labari na zuwa masa daga sama da ya zo ya ji labarin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada sai ya koma ya gaya ma Abu Dharr yace ai alheri yazo da shi duk abin da yake umarni da shi alheri ne sai ce ni baka warkar da ni ba wannan bai ishe ni ba zan je da kaina yazo Makka da kansa yana jin tsoron tambaya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da za a gaya masa ba domin ya ji an ce a boye yake a lokacin musulunci bai bayyana ba a lokacin ana boye addinin musulunci ba waɗanda suka musulunta sai manzon Allah sallallahu alaihi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maza sai Abu Bakar sai Sayyidina Ali sai Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah sai kuma Khadija taban shi ba sanin ta yayi ba shi yasa yake cewa shine nabiyar din musulunci wato bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Ali da Bilal saboda haka shine nabiyar na'am ai bai musulunta ba ba a ce ya musulunta ba ya dai ce alheri ne amma ba a ce ya yi kalmar shahada ba to shi Abu Dharr da ya zo yana jin tsoro sai ya lizimci ɗakin Allah masallacin harami a nan yake kwana yana shan ruwan zamzam ba abin da yake sai da ya kwana 30 ruwan zamzam kawai yake sha wanda ta ɗaya daga cikin karamomin ruwan zamzam kwana 30 yana shan ruwan zamzam har ya samu aka kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu sayyidina Ali shine ya dauke shi ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya musulunta ya zo ya bayyana musuluncinsa ya fito ya kalmar shahada suka yi masa duka sai Abbas ne ya zo ya cece shi lokacin Abbas bai musulunta ba ya sake zuwa kashe gari ya sake yi ya zo ya cece shi sai ya ce musu kun ga fa wannan daga kabilar Gifar ne kabilar Gifar ayarin kasuwancinku ta kasar su yake wucewa idan kuka kashe shi to kasuwancinku ba shi da aminci duke ku gabaki ɗayan kuka in ta zo wajen Banu Gifar sai su yi muku kwantan bauna su kwashe to saboda haka sai basu kashe shi ba suka sake shi to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma garinku idan ka ji Allah ya bani al'amari na Allah ya bayyana shi to ka toho to shine sai da ya koma Madina sannan Abu Dhar ya toho ya zo ya hijira wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shahidi ne cewa ana tambayar sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam to su kafirai idan aka tambaye su menene abinda Allah ya saukar shi yasa sai aka kawo da wa idza idan aka wato ana yawan tambayar haka zalika lokacin aikin hajji mutane suna zuwa baki kuma idan suka zo sun san babban lamarin da ya faru a Makka shine bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole mutane baki idan suka zo za su ce menene yake faɗa to saboda haka suka yi matsaya shi yasa har mitin ake yi su Walid ibn al-Mughira kan me za a faɗa waɗansu su ce a rinka cewa mawaki ne waɗansu su ce a ce boka ne waɗansu su ce a ce kaza ne to shine Allah yake ishara ga abin da suke faɗa anan cewar idan aka tambaye su me Allah me ubangijinku ya saukar sai su ce ƙaryace-ƙaryacen mutanen farko ne wato ba saukar ba abin da Allah ya saukar bane tunda ba wato da in suka ce asatir suna nufin wato ruwa abubuwa ne waɗanda aka je aka ciro daga waɗansu littafai wani ne yake gaya masa ya tattara su labarurruka na ƙarya tatsuniyoyi na mutanen farko wato ba su yadda saukarwar Allah bane saboda haka kaga nan sun bayyana kafircinsu da alqur'ani ta haka ne wani daga cikinsu wanda mun ambaci labarinsa lokacin da muke a cikin tafsirinmu na suratul ra'ad an-nadr ibn al-harith wanda yake cewa in labaru in tatsuniyoyi in labarurruka kuke so na tatsuniya ina da labarurruka da suka fi nasa kyau wai ne sun fi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyau shine sai yace ina da labarurrukan farisawa labarurrukan rustum da isfandiyar shine yake zuwa yana cewa zai karanta musu kuma har yace ai shi ma wani ne ya koya masa ni ma zuwa ne na ni ma naje na samo daga wajen wani shi yasa Allah ta'ala yake cewa walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar mun sani suna cewar mutum namiji wato wani mutum ne ya koya masa yace lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin harshen da suke yin ƙaryar da shi suke cewa shine daga nan ne aka samu abinda aka koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bobawan harshe ne shi ko wannan alqur'ani harshe ne balarabe mabayyani shi kansa an-nadr ibn al-harith ai yana zuwa da labarurrukan ne a cikin yaren farisa ya ja baki ya fasa ya mayar da shi larabci to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani lisanun arabiyyun mubin wanda suka kasa kawo shi to a shahid Allah madaukakin sarki anan yana bayyana halin waɗannan masu girman kai da cewa idan aka ce musu menene abinda Allah ya saukar sai su ce ƙaryace-ƙaryacen mutanen farko to Allah ya ce ƙarshen al'amarin wannan lam din ta liyahmilu awzarahum ba lamu ta'lil bace lamu sayrura ce wanda ake ce mata lamu sayrura kamar yanda Allah ta'ala ya ce faltaqathu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana sai mutanen fir'auna suka dauki annabi Musa wanda a ƙarshen al'amarin zai zamanto musu abokin gaba da kuma sababin bakin ciki ai ba sun dauke shi ne dan ya zamanto musu sababin bakin ciki ba ko sun dauke shi ne dan suna buƙatar da shine dalilin amma abinda me zai zamanto shine ƙarshen al'amarin ƙarshen al'amarin zai zamanto musu maki kuma zai zamanto sababin bakin cikin su domin Allah zai tafi da mulkin fir'auna a hannunsa to wannan ita ce ake ce malamu sayrura ita ce anan liyahmilu awzarahum ai wato sun yi wannan ƙarya na cewa alqur'ani ƙaryace-ƙaryacen mutanen farko ne ƙarshen al'amarin za su dauki sun faɗi haka ne dan su batar da mutane ko to ƙarshen al'amarin za su dauki nauyin zunubansu na bacewar hanya da hana mutane bin hanyar Allah shine al-awzar din al-awzar jam'u wizr shine nauyi wanda yake hana mutum tafiya wato an kamanta zunubi da abin da za a dora wa mutum a bayansa da kyar zai iya takawa domin haka ranar alkiyama za su taso haka za su taso ranar alkiyama dauke da nauye-nauyen zunubansu domin zunubi kamar yadda lada ake mayar da shi jiki a auna shi haka zunubi ake mayar da shi jiki a dauke shi da kafirci da giba da sauransu haka za a dora su akan bayan mutum وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم على ساء ما يزرون هكا الله يجي تو الله يجي زاس نوكي زنبانسو نوين وين زنبانسو كاملة تنشككو وتوشيني لي فند سكي بذا أتوى يكومي با رانا الكيامة أكنسو كمس نوكي نوين وطن دسكا بتدسو سو ما زنبانسو دسكي نكافرشي ينا كون وطن دسكا بتدسو سكا ساسو أكن هنيا كافرشي أكن هكا نيمان زن الله صلى الله عليه وسلم yace man da'a ila dalala duk wanda ya kira zuwa ga bata kana alaihi wizraha to yana da laifin wannan kiran da yayi zuwa ga batan wa wizra man ittaba'ahu ila yawmil qiyama la yunqasu dhalika min awzarihim shay'a da kuma nauyin duk wanda ya bi shi har ranar alqiyama ba za a tawaye komai daga cikin laifuffukan su ba kamar kaga wanda farkon wanda ya kashe dan annabi wanda ya kashe dan adam duk wanda ya kisan kai to yana da laifin kisan kai a kansa shi yasa ake gudun shegantaka yanzu duk wanda ya wakar batsa wanda duk ya ji saban Allah ko to duk wanda ya jita ya ji saban Allah wanda ya wannan wakar yana da laifin kaga yayi ya gama an bashi nairorin sa ya soki to laifin wakar batsan yana nan sannan duk ran da aka sata a radio ko wani yaje ya sanya ta a handset yaji ko aka yada ta WhatsApp ko ta YouTube ko ta Facebook wani yaji yana da laifin ila yawmil qiyama wannan haka sunnar Allah take wanda ya tuba wannan hukuncin sa yana wajen Allah akan kuma abin da zai biyo baya sai ya ta aikin alheri domin dai in dai aka ji akan wannan duk da ya barranta laifi ne sai dai ya ta aikin alheri la Allah wannan ya zamanto ya kankare masa wannan amma duk wanda yayi aikin asha in ya tuba ya tuba tsakanin sa da Allah amma tasirin sa a wajen wadansu to shi yasa ake cewar wato bid'a tana da hadari domin idan ma ka bari wanda ka dora akan bid'ar basu bari ba kaga su yayin da suke yi ko kai ka bari baka tsira ba domin ka dora su akan bata zaka je ka bibi duk wanda ka dora su akan wannan ne ka sai ka dawo da su hanya ba zaka iya ba shi yasa maganin wannan kada ka shuka tsiya domin duk wanda ya shuka tsiya baka san yadda za ta tike ba Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Qad maqara alladhina min qablihim fa'adallahu bunyanahum min al-qawa'id fa-sawwa 'alayhim saqafan min fawqihim wa'adahum al-'adhab. Wa'adahum al-'adhab min haythu la Yeah. تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين
wannan shine abin da suke yi, masu sun yi girman kai ga tauhidi kuma suna toshe mutane, suna hana mutane bin hanyar tauhidi, suna inkarin wahayi. Sai Allah ya bada labarin cewa ba su suka fara ba, gabaninsu waɗansu sun yi wannan, sun bi wannan hanya. To shine Allah zai bayanin waɗanda suka bi wannan hanyar da yanda Allah ya yi mu'amala, da yanda aqibarsu ta kasance a nan duniya, da kuma labarin abin da yake jiransu a lahira. Allah ya ce qad makara alladhina min qablihim, hakika waɗanda suke gabaninsu sun yi makirci. Menene makirci? Shine kai mummunan shiri a boye, ka nuna kan cewar alheri kake nufi amma sharri ne. Menene wannan mummunan shirin da suka yi? Shine su zo ma mutane wato da kyakkyawar magana domin su dauke su daga gaske da annabawa suka zo musu, su sa su akan hanyar sharri. To wannan makirci ne. Allah ya ce waɗanda suke gabaninsu daga cikin kafirai, wato gabaninsu waɗannan kafiran da Alkur'ani ya sauka a kansu, ake ce musu qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun, sun yi makirci kafin su. Fa atallahu bunyanahum min alqawaid, sai Allah ya zoma ginin da suka gina, min alqawaid, daga wato daga asasinsa. Fa harra alaihim saqf, sai wato rumfar, sai rufin ya fado a kansu. Wa atahumul azabu min haythu la yash'urun, kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa tsammani. Allah madaukakin sarki ya kamanta makircin waɗanda suke makirci da wanda yayi gini, yayi gini kato, sannan sai Allah ya zo ma wannan ginin, wato azab al'amarin Allah na wato na ya halakar da shi ya zo masa. Sai Allah ya rusa, wato sai Allah ya rusa ginin daga asasinsa. Kaga a cikin wannan, yanzu kuna gani idan in aka tashi rusa gini, ka san yanda suke yi. Idan aka cire irin dogayen gininnukan nan, idan aka cire tagogin, aka ciccire su, to sai a je a samu foundation din, pillars din, inda foundation din yake, inda asasin yake, sai a daura manya-manyan igiyar karfi, sannan sai ka tafila ta fuska wajen hudu, sai ka tafila su ja, suna jansa sai kawai ya kifa rufin gabaki ɗaya, sai ya kifa a kansu. To kamar haka ne, sun gina gini, suna ciki, sun ɗauka, sun riga sun gama kyautata shi, sai Allah ya rusa shi daga ka'idarsa, rufin ya faɗo ya kifa a kansu, ya halaka su gabaki ɗaya, babu su, babu ginin. To menene ginin? Misali ne na makircin da suka shirya, ne yadda za su yaƙi addinin Allah, su yaƙi manzannin Allah, su rusa addinin Allah, su ɗauke mutane daga hanyar addinin Allah. Shine wannan ginin. Su kuma su ne suke ciki, suke jin daɗin kafirci. Ginin kafircin da suka yi kamar wato ya zamanto musu rumfa da zai tabbatar musu da izzarsu, suna ciki. To sai Allah ya rusa kafircin nasu daga foundation ɗinsa, kuma ya faɗo a kansu, ya zamanto babu su, babu kafircin nasu a nan duniya kenan. To haka nan haka waɗanda suka gabata suka yi. Waɗansu malamai suna cewar wannan ayar ma ishara ce ga wato Namrud ɗan Kana'an, sarkin Babylon, sarkin Babil, wanda ya gina dogon gini. An ce ginin da ya gina tsawonsa ya kai mil shida, tsawonsa ya kai mil shida a sama, wai zai kai ya zuwa ga wato Allah da wanda duk suke sama, don yi rinjaye a kansu. To Allah madaukakin sarki sai ya rusa ginin, ya fado gabaki ɗaya, ya rubuje. Shine in sai burbushinsa ake gani, an haƙo waɗansu daga cikin alamominsa a cikin haƙan da aka yi a cikin Iraq, da aka haƙo Madinatu Babil, dan Madinatu Babil tana daga cikin garuruwan da masu haƙe-haƙe suke gani, wato suke haƙowa su gani. To shi yasa Allah yake cewa ku yi tafiya a bayan ƙasa ku ga aƙibarsu yake. Allah bai ce ku je kaburbura ba, cewa ku yi tafiya ku ga aƙibarsu. Domin in kai tafiya, in kaburbura ne, in da mutuwa ne shikenan, amma kaga ƙarshen su yaya, suka gina kafirci ya kuma Allah ya yi da su. To wannan misali ne Allah ya gayar, shine yace to qad makaral ladina min qablihim, wanda suka gabanin su sun yi makirci. Wa atahumul azabu min haythu la yash'urun, kuma azaba ta zo musu ta inda ba sa hasashe, inda ba sa taba hasashen azaba, ta nan ya zo musu. Kasan Allah a cikin wato Allah ya tashi kama ka a cikin abin da kafi komai jin aminci da shi, anan Allah zai kama ka. Shine ta inda mutum baya hasashe, ta inda ba sa taba tsammani, ta nan Allah madaukakin sarki ya kawo musu azaba. Wannan an ce wannan duk da yake Allah ya bada labarin waɗanda suke makirci gabani, amma Allah ya kawo shi a matsayin wato wa'azi ga waɗanda suke makirci ga manzanni. Saboda haka abin ya hada ga dukkan waɗanda suke makirci ga manzanni da mabiyansu da hanyoyin manzanni. Kuma wannan misaltawa ne na yanda Allah madaukakin sarki yake bata irin makircin da suke yi da manzannin Allah. To sannan kuma Allah ya ce thumma yawmal qiyamati yukhzihim, to a duniya ne Allah yake musu wannan, to sannan rana alkiyama Allah zai kunyata su, wato ya kaskantar da su da azabar wuta. Wa yaqulu, kuma Allah ya ce musu a harshen mala'iku, aina shu, Allah zai ce musu aina shuraka'i, ina wato ababan tarayyan nawa wanda kuke tarayya da su dani, kuke cewa su ne daidai dani, alladhina kuntum tushaquna fihim, wadanda kuka kasance kuna yin wato gardama da muminai da saba ma manzanni a kansu, kuna cewa su ne za ku tsaya a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa suna fada aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un yurad animshu wasbiru ala alihatukum suce ku tafi ku je ku dage ku yi hakuri akan bautar gumakanku. To kaga suna wai wato gumakan sun zamanto ana yin fushi dan su, ana saba ma Allah saboda su. To Allah zai ce ina waɗannan gumakan da kuke rigima da muminai da manzanni, da kuke rigima da manzanni na a kansu, ina suke? A qira'an Nafi' aina shuraka'i alladhina kuntum tushaquni fihim, ina abokan tarayyar da kuke rigima da ni a kansu. Wato kaga Allah ya ce rigimar da suke yi da shi suke yi, wato kuke rigima da ni a kansu, wanda ba su yi muku komai ba, ni kuma da na halicce ku, na yi muku ni'ima, na ƙidaya, na ce ƙida ni'imomina a kanku, ba za su ƙidayu ba, amma duk da haka kuke rigima da ni a kansu, to ina suke ranar alƙiyama? Me ya kai wannan tashin hankali? Kamar yadda Allah da'ala zai ce ku kirawo shuraka ɗin naku, waja'alna bainahum mawbiqa, a sanya wani katon rami tsakaninsu da su, wanda ba ma za su iya ma jin kiransu ba, ballantana su kirawo su, in ma sun kira su ba za su iya amsa musu ba. Qala alladhina utul ilm, sai waɗanda aka ba su ilimi, sai su ce innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin, lalle kunya wato wulakanci da kaskanci a wannan rana, was-su'a da kuma wato mummunan wato mummunan sakamako, alal kafirin ya tabbata akan kafirai. Su ulul ilm wanda za su yi wannan su ne annabawa da manzanni da mabiyansu, domin su ne a wannan makamin waɗanda suke magana, domin su ne aka ba su ilimi. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne idan an tashi ranar alkiyama, yawma taqumu sa'atu yawma idhin yatafar wa yawma taqumu sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'a, a ranar da kiyama za ta tashi, mujrimai masu mai Allah laifi mushrikai sai su rantse da Allah ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya, awa ɗaya kawai suke zaman duniya, duk shekarun nan da suke da kafirci da abubuwan da suke, ranar alkiyama sai su ce ma labithu ghayra sa'a, awa ɗaya kawai suka zauna. In suka tashi ranar alkiyama sai su ɗauka kamar wani abu ne aka zo aka yi awa ɗaya aka yi, kamar mutum ne yayi mafarki a cikin bacci ya farka, sai ya gane ashe ma bacci na yi. To haka fa rayuwar duniya za ta kasance. To Allah sai ya ce qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun, waɗanda aka ba su ilimi da imani, waɗanda aka ba su ilimi da imani su ne masu magana, su ne masu faɗan gaskiya. Sai su ce ai zaman da kuka yi kun zauna ne har ya zuwa ga ranar tashin alkiyama. To wannan ita ce ranar tashin alkiyama, amma kun kasance ba ku sanin haka. To anan ma waɗanda aka ba su ilimi su ne muminai, waɗansu kuma sun ce mala'iku ne za su gaya musu haka. To dukkaninsu suna daga cikin wanda aka ba su ilimi, domin suna magana ne da abin da yake shi ne haƙiƙa. To da muminai da mala'iku ɗin sai su ce haƙiƙa alkunya, wato ƙasƙanci a wannan rana, da kuma wato mummunan sakamako, wato mummuna shi ne wato gidan wato azabar da za ta same su ta tabbata a kan kafirai. To su wane ne waɗannan kafiran? Wannan faɗin da suke musu za su ce innal khizya al-yawma wasu'a 'alal kafirin, ta fuskar dariyar keta ce, ta fuskar dariyar keta ce. Kamar yanda Allah ta'ala yake cewa mala'iku idan kafiri yana cikin azaba aka kawo masa shajaratu zaqum, kuma aka kawo masa ruwan tafasasshen ruwan zafi ya sha, za su ce masa dhuq dandana innaka antal azizul karim, ai kai ne wannan mabuwayin mai girma mai daraja, kai ne shi ko ba kai ne ba wanda ake ce maka mai girma mai daraja, mabuwayi babu kamar ka, kuma ga ka kana kafirci. To wannan shine shamata, dariyar keta wanda tafi komai ciwo, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu rinka neman tsari daga gare ta. Yayin da makiyinka zai ga ka kasa an kaskantar da kai, ya koma gefe yana wata irin dariya, yana wani irin kallo wanda zai dada kara maka, ba musibar ce wani lokaci za ta tayar maka da hankali ba, amma irin abinda wato makiyanka za su na nuna farin cikin su ga abinda ya same ka. To a ranar alkiyama abinda zai faru ga kafirai kenan. Fal yawmal ladina amanu min al-kuffari yadhhakun 'ala al-ara'iki yanzurun. To a wannan rana waɗanda suke imani za su zamanto za su rinka dariya ga waɗanda suke kafirai, suna shingide akan gadaji. To Allah ya bayyana waɗannan kafirai su wane ne, yace alladina tatawaffahumul mala'ika, su ne waɗanda mala'iku suke ɗaukan rayukansu, zalimi anfusihim, alhali suna cikin masu suna masu zaluntar kawukansu, wato suna cikin kafirci da kuma wato bijirar da kawukansu ya zuwa ga azaba madawwamiya, wato waɗanda mutuwa ta zo musu alhali ba su tuba daga kafirci ba, yayin da mala'iku suka zo ɗaukan ransu. Wannan wato an faɗi azabarsu a duniya da azabarsu a lahira, sai kuma yanzu aka koma za a faɗi albarzah, yaya za su shiga barzahu, yaya za su bar duniyan nan, domin barin duniya kowa zai bar duniya, amma yadda kafiri yake barin duniya daban da yadda mumini yake barin duniya. To aka fassara yadda kafiri yake barin duniya, su ne wanda mala'iku suke ɗaukan rayukansu alhali suna cutar kawukansu, fa alqaw salama, sai su miƙa sakankancewa. A lokacin nan sun sallama ma Allah, da ku an ce su sallama sun ƙi, amma yanzu dole su sallama saboda mutuwa ta zo, dole su sallama. Za a ce musu akhriju anfusakum, ku fitar da rayukanku, za su ce ba zai fitar bane, wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kuma yadda rammana waltaffati saqu bisaq, makengema ta miƙe ta hadda ɗayar, in rai zai fita haka kafa take miƙewa. Kuna cikin wannan halin shine fa alqaus salam, sun miƙa sun yi saranda. Domin meye alqaus salam? Shine mutum ya jefar da makami ya ce gashi nan yanzu ya saduda ya aminta, sun yi saduda ga Allah. To lokaci na nan zuwa lokacin da mala'iku za su ɗauki ransu za su saduda, shine ma'anar fa alqaus salam. Ma kunna na'malu min su, wallahi bamu kasance muna aikata wani mummuna ba. Ba can Allah zai za a ce musu innal khizya al-yawma was-su'a 'ala al-kafirin, to ai bamu kasance muna aikata wani mummuna ba, dan haka kada ai mana sakayya da mummuna. Sai mala'iku su ce musu bala kuna aikatawa, inna Allah alimun bima kuntum ta'malun, domin lalle Allah yana sane da abin da ku kasance kuna aikatawa. Fadkhulu abwaaba jahannama, ku shiga kofofin wutar jahannama, khalidina fiha, halin kasancewar ku masu dawama a cikin ta. Falabisa mathwal mutakabbirin, sai kuma Allah ya ce to wallahi tir da makomar waɗanda suke masu girman kai. kun ga ku duba ku ga ladabin mala'iku. Mala'iku ne suke ce mala'iku ne suka zo daukar ransu suke wannan magana tare da su da suka ce ma kunna na'malu min su ba su ce a'a kuna aikatawa ba domin mun sani sai suka ce a'a suka ce bala kuna aikata mummuna domin Allah ya san abin da ku kasance kuna aikatawa su ma sun sani tunda su ne suke rubutawa ko ba haka ba amma saboda sun san sanin su da sanin Allah ne ba sani ne wanda yake mustaqilli ba sai suka yi ladabi ga Allah suka ce Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa to haka ya kamata mutum ya zama tuyo rinka mayar da ilimi ga Allah kuma ko yaushe ina kawo mana kissar batanta guwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce bai san inda take ba munafikai suka ce bai san inda take ba maimakon ya ce na sani ga ta can tana can wajen sai ya ce ba na sanin komai sai abin da Allah ya sanar da ni kuma ku je ga ta can tana waje kaza kun ga gayar ladabi ga Allah to haka ma mala'iku a wannan makamin suka yi ladabi ga Allah bas ce kaga ai a wani wajen Allah ta'ala ya ce inna ya ce mala'iku suna cewa inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu mun kasance muna rubuta abin da kuka kasance kuna aikatawa so da kaga sun sani kenan tunda duk abin da suka yi sun rubuta mala'iku sun rubuta amma kaga basu zo da wannan ba a wannan makamin sai suka yi ladabi ga Allah suka ce haka ne kuna aikata mummuna domin Allah ya kasance Allah yana sanar da abin da kuka kasance kuna aikatawa an kira makomarsu da al-mathwa wato inda za su shiga wutar jahannama da mathwa ba a kira ta gida ba saboda gida yana nuna wani waje wanda yake akwai killata akwai ni'ima akwai kariya akwai fakewa amma ina za a sifanta ta jahannama ina za a sifanta ta ga gida da gida shi yasa sai aka ce mata al-mathwa wato wajen da za su je za a tattara su kamar wato kurkukun su kenan to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da malamai suka kididdiga na wato babban illar dake cikin girman kai kaga Allah ya ce falabisa mathwal mutakabbirin tir da wato matattarar masu girman kai cewa wutar jahannama daga cikin sharrin dake cikin girman kai cewa wutar jahannama ce matattara ga waɗanda suka yi girman kai na'am to bayan Allah ya faɗi halin waɗanda suka yi girman kai da yanda suke wato suke faɗa ma waɗanda suka tambaye su mai Allah ya saukar ga bawansa sai kuma Allah ya kawo halin masu tsoron Allah muminai Allah ya ce wa qila lil ladina taqaw kuma an ce ma waɗanda suka ji tsoron Allah wato waɗanda suka ji tsoron saba suka ji tsoron shirka da kafirci da yin ƙarya wato sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan mu'mine da suka bi da suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan su aka tambaye su domin neman bayani akan labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce musu madha anzala rabbukum me ubangijinku ya saukar qalu khaira sai su ce ya saukar da alheri domin khairan anan wato maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhub wanda yake ba a faɗar sa lil ilmi bihi saboda sani da shi ai qalu anzala khaira sai su ce ya saukar da alkhairi a cikin wannan jawabin nasu kaga ya nuna kan cewa sun yadda cewa wahayi ne domin sun ce alheri ya saukar kaga na farko tukuna sun yadda cewa wahayi ne domin sun tabbatar da cewa inzal ne saukarwa ne daga Allah. Sabanin wadancan da suka kore kasancewar sa saukarwa daga Allah, suka ce tatsuniyoyi wanda ake zuwa ake daukowa daga mutane kenan. Kaga sun yanke alakar sa da saukowa daga Allah. Jawabin mu'minai ko masu tsoron Allah suka tabbatar da cewa wahayi ne, suka tabbatar da inzal, sannan nabi kuma suka tabbatar da cewa alheri ne, domin babu abin da ke cikin abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai alheri. Alheri a duniya, alheri a lahira. Umarnin sa alkhairi ne. Allah ta'ala ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, wannan alqur'anin yana shiryarwa ga abinda yake yafi komai miƙewa, yafi komai tsayawa a duniya da lahira. Daliban ilimi, ku je ku karanta abwaul bayan a tafsirin wannan ayar. Ya kawo yanda alqur'ani yake bayani, yanda alqur'ani yake aqwa a komai, tun daga aqida har ya zuwa ga dabi'u na tsarki a aqida da ibada da mu'amala, mu'amalar kuɗi da mu'amalar zamantakewa da mu'amalar siyasa da kuma ladabi da kuma ladubba da kyawawan dabi'u na jiki da kyawawan dabi'u na hali. Alqur'ani yana shiryarwa ga hanya da tafi komai miƙewa. Saboda haka Allah ya saukar da alkhairi. Alheri ne kuma domin shi ne mabudin samun izzar al'umma. Cikin shekara 23 suka mallaki duniya, mabudan duniya gabaki ɗaya aka danka su ga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka alqur'ani shi ya bude ma larabawa izza. Abinda Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine dalilin izzar su. Wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Shi alqur'ani daukaka ne gare ka da kuma ga mutananka. Haka ya zamanto, to saboda haka kaga a cikin wannan bayanin yayi fadin gayan gaskiya da ta dace da abin da yake waki, domin hakika Allah ya saukar da alkhairi. A wannan ayar in zaka bita kaga irin gaskiyar da mu'minai suka faɗa a wannan, za ka ga abin mamaki. Hakika Allah, abin da ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ne. Kuma kaga wajen kafirai sai Allah ya ce wa idza qila lahum madha anzala rabbukum, idan aka ce, yayin da aka ce musu, kaga ya nuna kan cewa ana ta faɗa musu kenan, ana ta tambaye su kenan, ko yaushe aka tambaye su, domin kullun cikin sabon kaidi suke da sabon makirci. To gashi fa alhadi za su zo, yau kuma me zamu ce, wannan shekara kuma menene jawabin mu? Sun san za a zo a tambaye su. Amma na mu'minai ko sai kawai aka tambayi kamar tambayar sau ɗaya aka yi, domin ba sa buƙatar sai an sake maimaita tambayar. Tambaya ɗaya ce, ansa ɗaya ce, ba ta canzawa. Shi yasa sai Allah kawai ya ce wa qila, an ga an tambayi waɗanda suka ji tsoron Allah, me ubangijinku ya saukar, sai suka ce alheri, domin jawabinsa baya canzawa. Shi yasa ba a kawo da ta'birin takrar ba, sai aka kawo shi marratan wahida. To sai Allah ya ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, ga waɗanda suka kyautata a wannan rayuwar duniyar akwai kyakkyawa. Shi ne kyakkyawar rayuwa, akwai kyakkyawa. Kyakkyawa din nan ya haɗa kyakkyawar rayuwa, kyakkyawan sakamako, kyakkyawar mu'amala, kyakkyawan tsari, dukkan wani abu wanda yake kyakkyawa ne, to za su same shi a wannan rayuwa ta duniya. Za ka iya taqdiri ka ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, ko ka ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, ga wanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya suna da kyakkyawa. Ko kuma ka ce lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana, ga wanda suka kyautata suna da kyakkyawa a wannan rayuwa ta duniya. Kun gane ma'anar guda biyu? Ba ku gane bambancin ma'anar guda biyu ba? Ga wanda suka kyautata a wannan rayuwa ta duniya, wato suka yi ayyuka kyakkyawa, to suna da kyakkyawa, za su samu kyakkyawa. Kaga kyakkyawar da za su samu zai iya haɗa kyakkyawa a nan duniya, kyakkyawa a lahira, kyakkyawa a kyakkyawa a dukkan mizani. Ko kuma ka ce ga waɗanda suka kyautata, duk wanda ya yi abu kyakkyawa, ya aiki kyakkyawa, to zai samu a nan duniya, zai samu kyakkyawa. Kun ga akwai bambanci ai, ko na lahira zai zo. Wato Allah yana cewa duk wanda ya kyautata tun a nan duniyan zai samu kyakkyawa, tun a nan duniya zai so maganin kyakkyawa. Duk wanda ya kyautata tun a nan duniya zai so maganin kyakkyawa. Shine Allah ta'ala ya ce man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, duk wanda yake kyakkyawan aiki ko mace ko namiji alhali kuma mumini ne to zamu rayar da shi kyakkyawan rayuwa anan duniya kenan wato tun anan duniyan zaka ga sakamako in dai ka kyautata wala darul akhirati khair to kuma wallahi gidan lahira yafi wannan alheri kaga wanda yake karfafa daya ma'anar ko wato tun anan duniya zaka samu kyakkyawa to lahira kuma tafi wanda tafi abin da za a baka anan gidan lahira kuma khair yafi wannan alkhairi domin wannan khair din bi ma'ana akhyaru yafi alheri da na duniya wala ni'ma darul muttaqin kuma wallahi madalla da gidan masu tsoron Allah shi tace aljanna wato suwaye masu tsoron Allah alladhina ahsanu madalla da makomansu waɗanda suka ji wato kaga kenan an nuna cewa duk wanda yake takawa to mai kyautatawa ne kuma kyautatawa shine ka ji tsoron Allah kyautatawa ba shine ka rinka tura ma mutane a ranar birthday ka tura mutane greeting card yanar wane ne a je ai cake wai wannan ai yana zaune lafiya da abokansa yana kyautata ba shine kyautatawa ba idan duk kana yin wannan tsakaninka da Allah ba kyau baka kyautata ba da zaka yi ma dukkan mutanen duniya dinnan alherin da ka mallaka amma tsakaninka da Allah ba kyau wannan ba zai amfane ka ba saboda haka kyautatawa shine tsoron Allah wanda daga cikin tsoron Allah shine kyautata ma bayin Allah kyautata ma bayin Allah aka sa shi a cikin bishiyar tsoron Allah sai ya zamanto kyautatawa ta hakika to Allah ya ce madalla da gidan masu tsoron Allah jannatu adl gidan masu tsoron Allah dinnan shine aljannatai kun ga wannan jam'i ne jannat aljannatai na dawwama haka sunan su yake ɗaya daga cikin suna ɗaya daga cikin sunayen aljanna shine adl wato wajen dawwama domin alamar ta kenan ba a fita daga cikin ta yadkhulunaha da waɗannan bayin Allah masu tsoro wato muttaquna masu tsoron Allah suna shiga za su shige ta tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a ƙarƙashin ta lahum fiha ma yasha'un suna da abin da suke so a cikin ta wato duk abin da suke so suna da shi kawai ya darsa a cikin zuciyarsu su ce suna bukata shikenan sai su samu duk abin da mutum yake so haka Allah ya sifanta ta kadhalika yajzillahu al-muttaqin to kamar wannan sakamako da Allah yake faɗa anan to haka Allah yake yin sakamako ga masu tsoron Allah irin wannan sakamakon na aljanna da kuma a rayuwar duniya lilladina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana a basu kyakkyawa a duniya to wannan shine sakamakon masu tsoron Allah masu tsoron Allah tun anan duniyar za su gani Allah zai basu kyakkyawan rayuwa Allah zai basu kyakkyawa anan to su wane ne al-muttaqun sai shi ma Allah bayan ya fadi kun ga kamar yanda wadancan Allah ya fadi sakamakon su a duniya Allah zai rusa makircin su ko ya halaka su a duniya a lahira kuma a shigar da su wutar jahannama sannan wajen fita daga duniya zuwa lahira a barzahu aka fadi yadda mala'iku za su dauki rayukan su to su ma waɗannan Allah ta al-muttaqun Allah ya fadi sakamakon su a duniya shine kyakkyawa kamar yanda suka kyautata a lahira kuma aljannatu adl da suke da duk abin da suke bukata a ciki to sai kuma akai bayanin to yanzu kuma fitar su daga duniya za ta kasance Allah ya ce alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina sune waɗanda na'am amin alladhina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibina sune waɗanda mala'iku suke daukar rayukan su alhali suna tsarkaka at-tayyibin at-tayyib wato mai kyakkyawan kanshi daga nan ne aka samu tayyib turare wato saboda kyansu ya zamanto komai a jikin su abun so ne kasan babu abin da ake so irin mai kanshi in abu yana da kanshi zaka so ka dandana shi idan wato idan miya me yasa Hausa muke sa daddawa a cikin miya ba wannan kanshin bane sai ka dauka in an samu wannan kanshin yana nufin dadi haka zaka dauka sai ya sanya kwadayin ya tashi dan ka ji kana so duk abu mai kanshi zaka so ka ji ka kusance shi to Allah yace haka Allah in mala'iku suna daukar rayukan su alhali suna tsarkaka masu kyakkyawan kanshi an sifanta su da tsarkaka saboda sun tsarkaka daga kafirci sun tsarkaka daga sabo kafirci dauda da wari yake sanyawa kamar yanda sabo dauda da wari yake sanyawa a jiki suna ce mala'ikun suna ce musu salamun alaikum, aminci ya tabbata akan ku, aminci ya tabbata a gare ku, wato ba ku da sauran bacin rai, ba ku da sauran bakin ciki, ba ku da sauran abin da zai tayar muku da hankali yayin da suke yayin da za su dauki ransu abin da za su ce musu kenan. Udkhulul janna, ku shiga aljanna, bima kuntum ta'malun, saboda abin da ku kasance kuna aikatawa. Wato Abdullahi bin Mas'ud yace idan mala'iku suka zo daukar ran daukar ran mumini mai tsoron Allah, sai su ce masa Allah yana gaishe ka, inna Allah yuqri'u alayka as-salam, Allah yana gaishe ka, sannan su dauki ransa. Muhammad ibn Ka'ab al-Qaradi shi kuma yace mala'iku in suka zo za su ce salamun alayka waliyallah, amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai waliyin Allah, inna Allah yuqri'uka as-salam, Allah yana gaishe ka, sannan haka za su dauki ran nasa cikin ruwan sanyi. Allah ka sanya mu cikin su. Akan wannan zan karanta mana hadisin Al-Bara'u ibn Azib na sifar fitarran mumini da sifar fitarran wanda yake ba mumini ba. Wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bazan karanta mana nassin ba saboda kurewar lokaci, wata ran manzon Bara'u ibn Azib yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wata jana'iza, mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa jana'izar wani mutum daga cikin ansar, sai muka tike zuwa wani kabari, ba a riga an haka kabarin ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna, muwa muka zauna a kewaye da shi, kai ka ce tsuntsaye ne akan kawukan mu, a hannunsa akwai wani kara, akwai wani itace yana kartar kasa da shi, sai ya daga kansa sama yace ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari, ya faɗa haka har sau biyu ko sau uku, sannan yace bawa mumini idan ya zamanto a cikin yankewa daga duniya da fuskantar da tafiya zuwa lahira, sai mala'iku su sauko zuwa gare shi daga sama masu hasken fuskokinsu, kai ka ce fuskokinsu rana ce saboda haske, tare da su akwai likafani daga aljanna da turare wanda yake daga aljanna, har sai sun zauna a kusa da shi iyakar gani, wato nesa da shi iyakar gani, sannan sai mala'ikan mutuwa ya zo masa har ya zauna a daidai kansa, sai ya ce ya kai wannan rai mai tsarki, kai wannan rai mai nutsuwa, fito ya zuwa ga gafara daga Allah da yardar Allah, sai ran ya fito kamar yanda wato dugon ruwa, kamar yanda ruwa yake diga daga cikin bakin salka, sai ya karbi ran ba zai rabu da shi ba ko da kiftawar ido, har sai waɗannan mala'iku wanda suka sauko daga sama sun karbi ran, sai su sanya shi a cikin wannan likafanin, su sanya shi a cikin wannan wato turare da suka zo da shi daga aljanna, sannan kanshi ya tashi daga da irin kanshin da yafi komai dadi na turaren muski da ake samun sa a bayan kasa, sannan sai su ɗaukaka wannan rai zuwa ga sama, ba za su wuce ga wata jama'a ta mala'iku ba, face waɗannan mala'iku sun ce wani rai ne wannan mai kanshi, sai su ce wane ne dan wane, su kira shi da mafi kyawun sunayensa wanda aka kasance ana kiransa da shi a rayuwar duniya, har sai sun kai saman duniya, saman farko, sai su nemi a bude musu, sai mala'iku daga kowace sama su raka shi har sai sun kai shi zuwa ga saman da take binta, sannan anan ma haka za su tafi har sai sun kai sama ta bakwai, sai Allah azza wa jalla ya ce ku rubuta littafin ayyukan bawana a cikin aljanna madaukakiya, sannan ku dawo da shi zuwa ga kasa, domin daga cikin kasa na halicce su, kuma cikin ta zan mayar da su, kuma daga gare ta zan fitar daga cikin ta zan fito da su ranar alkiyama, sai a mayar da ransa cikin jikinsa, sai mala'iku biyu su zo masa, sai su zaunar da shi su ce masa wane ne ubangijinka, sai ya ce ubangijina Allah, sai su ce masa menene addininka, sai ya ce addini na musulunci, sai su ce masa wane ne wannan mutumin da aka aiko cikin ku, sai ya ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai su ce masa wani aiki ka kasance kana yi, sai ya ce na karanta littafin Allah, nayi imani da shi, na gaskata, sai wani makirayi ya kira daga sama ya ce bawana yayi gaskiya, ku masa shimfiɗa daga aljanna, ku tufatar da shi daga aljanna, ku bude masa kofa ta aljanna, sai wato iska kanshi na aljanna ya zo masa a kuma yalwata masa kabarinsa iya gurgudan iya nisan gani, sannan wani mutum ya zo masa da kyakkyawar fuska da kyakkyawar tufafi da kyakkyawan kanshi sai ya ce kai albishir da abin da zai faranta maka, wannan ce ranarka wadda ka kasance a ne maka alƙawarinta. Sai ya ce kai fuskar nan, kai kuwa fuskarka fuskar mutumin da yake zuwa da alkhairi ne. Sai ya ce ai ni ne kyakkyawan aikinka. Sai ya ce ya Allah ka ta kai tashin alkiyama, kai tashin alkiyama domin na tafi na hadu da iyalaina da dukiyata. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ko bawa kafiri a wata riwayar ko fajiri idan ya kasance a cikin ciruwa daga rayuwar duniya da fuskantar tafiya lahira, sai mala'iku su sauko masa daga sama masu fuskoki masu duhun fuskoki, tare da su wato akwai tare da su akwai buhu na wuta, sai su zauna iya gurgudan wato iya nisan ganin sa, sannan mala'ikan mutuwa ya zo masa har ya zauna a daidai kansa, sannan ya ce ya kai wannan rai mummuna, fito ya zuwa ga fushin Allah da azabar Allah. Sai ran sai ya yadu a cikin jikinsa, sai ya fusge shi kamar yanda ake fusgar wato kamar yanda ake fusgar kaya yayin da ta kasance a cikin wato a cikin fatar rago wanda yake mai danshi, yanda yake zai in ya tashi fita wato zai fita da fata da nama da dukkan juz'ai na wannan jikin. Idan ya dauki ran ba zai rabu da ran ba ko da kyaftawar ido, har sai ya mika shi ga mala'iku sun sanya shi a cikin wannan buhu na wuta, sannan su tafi da shi. Yana mafi doyin wato mushe da aka taba ji a bayan kasa. Sai su ɗaukaka shi zuwa ga sama, ba za su wuce ga wata jama'a ta mala'iku ba, face sun ce wani rai ne wannan kazamin rai mummuna, sai a ce wane ne dan wane da mafi munin sunan da ake kiransa, wato in yana da suna irin na ashararanci da wannan sunan za a kira shi. Har sai sun tike ya zuwa ga sama ta farko, sai su nemi a bude, ba za a bude musu wannan kofar ba. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadin Allah ta'ala, la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljanna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, ba za a bude musu kofofin sama ba za su shiga aljanna ba har sai raƙumi ya shiga ta kafar allura. Sai Allah azza wa jalla ya ce ku rubuta littafin bawana a cikin sijjin, ɗaya daga cikin sunayen wuta, fil ardi sufla, a ƙasa wadda take mafi kaskanci, sai a jeho da ransa, jehowa wadda take mai ƙarfi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i, wanda ya shirka da Allah kamar ya fado daga sama ne, fatakhtafuhu at-tayr, sai wato tsuntsaye suka ya galgala shi, aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, ko kuma wato iska ta dauke shi ta jefar da shi wajen wani waje mai nisa a bayan kasa. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, sai a dawo da ransa cikin jikinsa, sannan mala'iku guda biyu su zo masa su zaunar da shi, sai su ce masa wane ne ubangijinka, sai ya kama haha ya ce ban sani ba, su ce menene addininka, ya ce haha ban sani ba, su ce wane ne wannan mutumin da aka aiko muku, sai ya ce bai sani ba, sai mai kira ya yi kira daga sama, bawana ya yi ƙarya, ku yi masa shimfiɗa daga wuta, ku buɗe masa ƙofa zuwa ga wutar jahannama, sai wato zafinta da samaminta ya rinka zuwa masa, wato shi ne samami, shi ne wato hayaƙin da yake zuwa wanda yake cike da zafi a cikinsa. Sannan a takura kabarinsa har sai wato haƙarƙarinsa guda biyu sun harhaɗe saboda yanda ƙasa za ta takura shi. Sannan wani mutum ya zo masa mai mummunan kama, mai kuma wato mummunan fuska da mummunan tufafi, mai ɗoyi, sai ya ce masa ka yi albishir da abin da zai mugusta maka, wannan ce ranar da aka kasance a ne maka alƙawari. Sai ya ce kai ku wane ne kai, fuskar mai zuwa da sharri ne. Sai ya ce ai ni ne mummunan aikin da ka kasance kana aikatawa. Sai ya ce Allah kada sa'ar alkiyama ta zo. Wannan hadisi Imamu Ahmad ya ruwaito shi, kuma Sheikh Al-Albani ya inganta shi, hadisi ne ingantacce wanda yake wannan aya ta nuna mana masu girman kai ga barin tauhidi ga yanda mala'iku suke daukar ransu, haka kuma masu tsoron Allah, masu tsoron shirka, masu tsoron barin tauhidi, masu tsoron saban Allah, su kuma ga yanda mala'iku suke daukar ransu. Allah ka dauki ranmu a cikin muttaquna, ka sanya mu waɗanda mala'iku za su dauki rayukansu suna ji musu albishir da aljanna. Wa sallallahu wa sallama.